سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وبعد، من أقار جدد قوديا الله سبحانه وتعالى mekuwa mekomi da ya kawo wannan safiya ta Asabar, yau muna goma ga watan Zulqa'ada. Hijiran ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallama na da shekara 1445, gida miladiya yau 18 ga watan 5 shekara ta 2024. Mun dawo wannan majalisi domin ci gaba da karatun littafin Al-Aqidatu Wasatiyya na babban malamin addinin Musulunci Shaykhul Islam Ahmad Ibn Taymiyyah, Allah maɗaukakin sarki ya gafarta masa. Idan ƴan uwa suna biye, muna nan a jeren giyan ayoyin da malam ke wato ainihin zubusu domin su tabbatar ma Allah subhanahu wa ta'ala da sunaye da sifofi. Idan ba mu manta ba, a wancan zama da muka yi bayan karatun Qul huwallahu ahad da ayatul kursi, to sai malam ya fara kawo waɗansu ayoyi waɗanda suke nuni a kan waɗansu ɗaiɗaikun sifofi ga Allah. Mun karanta aya wacce take nuni a kan rayuwan Allah subhanahu wa ta'ala, cewa Allah rayayye ne kuma cikakkiyar rayuwan da yake babu naƙasu a cikinta. Mun karanta faɗin Allah subhanahu wa ta'ala, wa tawakkala 'alal hayyi alladhi la yamut. Wannan aya tana tabbatar ma Allah subhanahu wa ta'ala da rayuwa, kuma rayuwar Allah cikakkiya wacce ba naqasu, ba aibi, ba tawaya, ba koma baya a cikinta, domin mutuwa baya kamata kamar yadda rashi bai kama wannan rayuwa ta Allah. Haka nan duk wani abin da ke kama rayuwa na kasanci da na kasu, to rayuwar Allah subhanahu wa ta'ala ta kubuta daga wannan. Daga nan sai malam ya fara jero waɗansu ayoyi waɗanda suke nuni a kan ilimin Allah subhanahu wa ta'ala. Mun karanta faɗin Allah, huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bi kulli shay'in alim, cewa Allah subhanahu wa ta'ala shi ne farko, shi ne ƙarshe, shi ne maɗaukaki, shi ne ɓoyayye, kuma dangane da komi mai cikakken ilimi ne. Wanda wannan aya baya ga tabbatar ma Allah subhanahu wa ta'ala da ilimi cikakke akan komai, kuma ta tabbatar da ɗaukakan Allah subhanahu wa ta'ala da girmansa, domin ya ce shi ne al-zahiru da al-batin. Al-zahir, kamar yadda manzon Allah ya fassara, shi ne maɗaukakin da yake babu wani abu sama da shi. Sannan kuma al-batin shi ne makusanci ko ɓoyayyen da babu abin da ya ɓuyansa. Da haka duk iya dai inda mutum ya shiga ya fita a wuri, to zai samu Allah subhanahu wa ta'ala ilimin shi ya kewaye wurin. Kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala kuma shi ne al-awwal wal-akhiru, shi ne farko da ƙarshe, bi ma'ana dai Allah iliminsa ya kewaye dukkan zamunna, ya kewaye ko'ina da zamani da wuri, ilimin Allah ya riga ya kewaye shi ga baki ɗaya. Sannan mun karanta faɗin Allah subhanahu wa ta'ala, wa huwa al-alimul hakim, Allah shi ne al-alim kuma al-hakim. Ita ma wannan aya ta tabbatar da sifa ta ilimi ga Allah subhanahu wa ta'ala. Sannan mun karanta wa huwa al-alimul khabir, Allah shi ne al-alim kuma shi ne al-khabir. Al-khabir mun ji ma'anansa ko daga al-khabaru ne ko kuma al-khibara. Al-khibara ma'anansa shi ne ƙwarewa, ilimi wanda ya haɗu da ƙwarewa da sanin makama, shi ne al-khibara. Allah subhanahu wa ta'ala al-khabiru ne, ƙwararre ne, mai ilimi ne, kuma wanda yake iliminsa ya kewaye komai a kan yanayi na filla-filla, dalla-dalla, babu abin da ya ɓoye a cikin iliminsa. ko kuma al-khabir ya zama mai ilimi ko mai bada labari. Mai bada labari yana da cikakken ilimi kuma zai bada labarin dukkan abin da suka gudana a cikin talikai gabaki daya. Sannan mun karanta fadin Allah ya alamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama'i wa ma ya'rudu fiha. Ita ma wannan aya na daga cikin ayoyin da malam ya kawo ta domin ya tabbatar da sifa ta ilimin Allah subhanahu wa ta'ala. Wato kaga duk waɗannan ayoyi da malam ke kawo ya tabbatar da sifa ga Allah. Kaman kai yanzu mai yiwuwa kana iya cewa ah to har ma sai an matsa ai ta bayani akan wai Allah yana da ilimi. Akwai wasu ƙungiyoyi ne wanda ba su yarda da ilimin Allah ba kuma. Kamar Mu'tazila su ba su yarda Allah na da ilimi ba, ko da ko an jibinta sifan ilimin Allah, an jibinta Allah da ilimi, to Allah fa ba shi da ilimi. Sukan ce ilimin bila ilimi, ilimin bila ilimi, yana da sifan ilimi amma ba tare yana da ilimin ba. Sai suka mai da sifofin Allah kawai al-asmani al-mujarrada, kawai sunaye ne wanda ba su da ma'ana. Kamar yadda ka san mafi yawa sunayenmu, mu mutane mafi yawa sunayenmu ne wanda yake ba muna ɗauke da ma'anonin sifofin ba ne. Ba lalle ya kasance muna ɗauke da ma'anonin sifofin sunan da aka sanya mu mutum ba ne. Akwai mutumin da kamar yadda nakan ta faɗi akan iya sa mishi malam kyauta, amma marowaci ne. Kaga suna ce kawai ba ta da alaƙa da ɗabi'arsa, ko kuma a samu mutum wani suna na jarinta amma rago ne. Suna ce kawai ba ta da alaƙa da aikinsa. To haka suke ɗaukan Allah subhanahu wa ta'ala, yana da sunaye amma ba wata sifa da ke ƙarƙashin sunan. In ka ji wata sifa ga Allah, to sifa ce mujarrada, ba ta da wata ma'ana. Da haka idan ka jibinta ilimi ga Allah, to Allah alimun ne bila ilimi, alimun bila sifatil ilimi, yana da ilimi amma ba, wato mai ilimi ne a suna amma ba tare da yana da sifan ilimi ba. Kaga wannan aqidar Mu'tazila ce. To akwai waɗanda yake su asalin ma ba su ma tabbatar da sunan ba ballanta na sifan, kamar Jahmiyya su kuma ba su ma tabbatar da sunan ba ballanta na sifan. Duk wata suna da ta tabbata ko sifa da ta tabbata wani daga cikin talikai ko mutane ko wata dabba ko mala'ika ko wani yana da shi, to sun kore ta ga Allah. Su a wuta irin nasu in suka tabbatar da ita, to kamar sun tabbatar da kamanceceniyan Allah da wani daga cikin bayinsa. Shi yasa galibin ƙungiyoyin bid'a nan bid'o'insu sun taso ne yayin da suka ruɗi cewa wai suna son su tsarkake Allah, har sai suka yi ta shigo da bid'o'i da yawa. Kamar da yake mun karanta a gaɓaɓa daban-daban, ɗauki ƙadariya, aƙidata gurɓatacciya ta shigo ne domin wai su tsarkake Allah. Saboda aƙidan ƙadariya shi ne Allah bai san abubuwa ba sai bayan sun faru. Saɓanin wannan da muka kawo Mu'tazila, su a gurinsu Allah na da sunan ilimin amma ba shi da sifan ilimi. Su ko wannan sun yadda Allah yana iya samun ilimi amma bayan abu ya faru. Bayan abu ya faru sannan shi ma Allah zai san abin ya faru. To su a tunaninsu shi ne idan muka ce Allah shi ya san komai, shi ya ƙaddara komai, to su a fahimtansu kamar Allah ya yi zalunci kenan. A ce Allah shi ya ƙaddara ma wani ya yi sallah, ya yi azumi, ya yi musulunci kuma ya sa shi aljanna. Ya kuma ƙaddara ma wani ya sha burkutu, ya sha giya, ya zina, ya kafirci, ya sa shi a wuta. Don aka tabbatar da wannan, to ai an sifanta Allah da zalunci. To sai suka ce to hanya mafi sauƙi kawai mu tafi akan cewa Allah bai san waɗannan abubuwan ba sai bayan sun faru. Kun gane wajhinsu, wasu suna son su tsarkake Allah ne daga zalunci. Sai su kuma suka koma suka faɗa cikin wata fitina wacce take ita ma bace ƙasa da wancan haɗarin ba. To haka za ka ga galibin ƙungiyoyin bid'a To idan suka ce za su kore ma Allah sifofi, to wai suna son ne su kore kamanceci ne ya tsakankanin bayi da Allah. Sai su ce to bayi suna da sifin ilimi, to Allah ba shi da ilimi. Domin me? Domin wai su tsarkake Allah kar ya kamanceci ne da wani daga cikin bayinsa. To shi yasa anan shi kaga Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah yana kawo ayoyi waɗanda suke tabbatar da sifan ilimin Allah, sai kuma ya rika kawo ayoyin da suke bayani akan ilimin Allah tilla tilla. Kun lura da a ce kawai ya kawo wa huwa al-alimul hakim. To Mu'tazila suna iya cewa ai mu ma mun yarda cewa Allah yana da sifan ilimi, amma bila sifa, yana da sunan ilimi amma bila sifatul ilimi, ba tare da yana da sifan ilimin ba. Da haka sunan Allah al-Alim mun yarda, amma wata sifa ke karkashin wannan sunan sai su ce ba wata sifa, suna ne mujarrada. To sai malam sai ya rika kawo maka waɗansu ayoyi kuma waɗanda za su faɗi irin filla-fillin ilimin Allah akan al'amura, shi ne sai ya kawo ya alamu ma yaliju fil ardh وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. Kada aka ce ma yaliju fil ardh, abin da ke shiga cikin ƙasa, ababen da ke shiga cikin ƙasa, kamar yadda muka yi bayani ababe ne da yawa, tsirrai na shiga cikin ƙasa, ƙwaya na shiga cikin ƙasa, ruwa na shiga cikin ƙasa, hasharat, wa'annan mene sunansu, ƴan tsinnaku da kyankyasai suna shiga cikin ƙasa, ma'adinai suna shiga cikin ƙasa, rayukan bayi suna shiga cikin ƙasa. To kaga wannan filla-filla ne akan ilimin Allah akan waɗannan abubuwa. Sannan wa ma yakhruju minha, da abin da ke fitowa daga cikin ƙasa, shuke-shuke ne, itatuwa ne, idanuwan ruwa ne, ko kuwa ma'adanai ne, ko kuwa rayuka ne da Allah zai fitar da su a ƙarshen zamani, duka yana daga cikin abin da ke fitowa daga cikin ƙarƙashin ƙasa. Sai ya ce wa ma yanzilu minas sama'i, da abin da ke sauka daga sama, ƙanƙara ne, ruwa ne, mala'iku ne, tsawa ne, arzikin bayi ne, duk yana sauka daga sama. Wa ma ya'rudu fiha, da kuma abin da ke shiga sama, na daga mala'iku, na da aikace-aikacen bayi, da sauran abubuwan da Allah subhanahu wa ta'ala ya nufata. To kaga wannan filla-filla ne akan irin abin da Allah ya kewaye da iliminsa. So kaga wanda ya zo ya ce ilimin Allah kawai ilimi ne ba tare da sifa ba, ba tare da sifan ilimin ba, to kaga wannan ya ƙare ta ayoyin Alƙur'ani mai girma, ya zama cikin ƙungiyoyin bid'a wanda kafirci ma yana iya shigowa ciki. To a ci gaba da tabbatar ma Allah da sifa ta ilimi, gamammiyar ilimi kuma akan filla-fillanta, sai Allah ya ce, sai malam ya ce faɗin Allah subhanahu wa ta'ala, wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu. Wa indahu, a wurin Allah ne kawai mafatihul ghaibi, taskokin gaibu yake. A wurin Allah ne kawai taskokin gaibu yake, ko kuma wato ilmomin gaibu. In aka ce ilmin gaibu, ko mabuɗan gaibu, mabuɗan gaibu sun tafassara akan menene mafatih din. Shin ana nufin mabudi wannan dai? In aka ce mabudi, kaga mabudi ai hanya ce da za ka sadu da wani abu, don da aka ce mabudi za a bude abu, to akwai waɗansu abubuwa a bayansa, shi ne miftah. Ko ko miftah ya zama ma'anan shi khaza'in, taskoki na ilimin gaibu, ko kuma ya zama mabade wa usul, wato ainihin tushe na ilimin gaibu, tushen ilimin gaibu ga baki ɗaya. To inda hu, yana wurin Allah subhanahu wa ta'ala ne, la ya'lamuha illa huwa, babu wanda ya san su sai shi kaɗai. A wannan aya sai Allah subhanahu wa ta'ala, a wannan gaba sai ya tabbatar ma kansa da keɓantuwa da ilimin gaibu ko taskokin gaibu, inda hu shi kaɗai ne. Wannan wato wani irin taqdimu ma haqqu ta'khir yufid al-hasam, da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce mafatihul ghaibi indahu, taskoki ko kuma mabudan gaiba a wurin sa suke suna iya zama a wurin shi kuma bai kore su zama a wurin wani ba amma da yace wa indahu a wurin sa ne kadai mafatul ghaib wato taskoki ko mabudin gaibu suke to ya kore zama a wurin kowa sai kuma ya ƙara wani taukidi sai ce la ya'lamuha illa hu babu wanda ya san su sai shi kadai kaga wannan an tabbatar ma Allah da ke bantuwa da ilimin ghaibu ghaibu shine abin da ke faki ma ghaba anil anzar ko kuma anil uqud abinda yayi nisa daga idanu ko daga hankali ko daga ilimin talikai daka wannan ilimi yake banci Allah ne subhanahu wa ta'ala wa ya'lamu ma fil barri wal bahr to sai fara kawo fillan yanayin ilimin Allah subhanahu wa ta'ala yace wa ya'lamu Allah yana sana ma fil barri wal bahri da duk abin da ke cikin tudu da abin da ke cikin ruwa Allah kadai san iya waɗannan halittu ma fil barri wal bahri abin da ke cikin tudu da abin da ke cikin ruwa yanzu a tudu kawai aka ce kididdige abin da ka sani sai ka kwana ka uni a yayin da ka gama wani zai zo da waɗansu abubuwan da baka san su ba to ballantana a ce kawo abin da ke cikin ruwa shi kuma babu wanda ya isa ya kididdige abin da ke cikin ruwa shi yasa wannan aya na daga cikin mafi girman ayoyi da ya kawo bayani akan ilimin Allah da ya kewaye komai ilimin Allah mai fadi ilimin Allah da ya kewaye dukkan wani abin da ya faku da abin da ya zama asarari wannan aya tana tabbatar ma Allah subhanahu wataala da ilimin sa tunda yace wa ya'lamu ma fil barri wal bahri al barri shine tudu inda ba ruwa ba al bahri shine inda yake ruwa da tekuna gabaki da ilimin Allah subhanahu wataala ya san daidaikun abubuwan da ke ciki kada ya san halittun sa gabaki daya kenan a kuma yanayi na dalla dalla tilla tilla kamar yadda ya san bugawan zukatan bayin sa wannan ko mutum ko aljani ko dabba ko kuma wani abu ma daban Allah ya san buga wannan fashin su ya san aikace aikacen su ya san zantuttukan su ya san motsin su ya san rashin motsin su haka nan kuma duk ababen da ke cikin ruwa sai ce wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha babu wata ganye da za ta yanke ta fado illa ya'lamuha fashe tana cikin ilimin Allah Allah ya san ta tunda a can baya ce ma fil barri wal bahr kenan kadawan ganyen da nunan ganyen da girmanta da fadinta da zane-zanen cikin ta wannan an riga an gama bayani akan shi wa ya'lamu ma fil barri wal bahr ya riga ya sani to wa ma tasqutu min waraqatin ganye ma ba zai yanke jiki ya fado ba illa ya'lamu face yana kan ilimin Allah don haka duk wani ganye da ka ganshi yana kadawa har ya fado to a karkashin ilimin Allah ne ba wai yana faduwa ganin daman kansa bane sannan ilimin Allah ya kewaye kuma a ina zai fado yaushe zai fado idan ya fado menene makoman sa duk yana cikin dalla-dallan ilimin Allah subhanahu wataala akwai ganyen da idan ya fado bushewa zai yi ya rididdige iska ya kada shi akwai ganyen da idan ya fado wata dabba za ta cinye kowanne irin ganye dai akwai makoman sa idan ya fado duk wannan yana cikin ilimin Allah shine wa ya'a wa ma taqudu min waraqatin illa ya'lamuha ba wai kawai fadowan ba yaushe ne fadowan kuma a ina ne za ta fado kuma in ta fado menene makomanta wala habbatin haka nan babu wata kwaya kwaya ko ta masara ko ta gero ko ta dawa ko ta maiwa ko ta menene duk wata dai kwaya da ka sani fi zulumatil ardi wacce take cikin dubban kasa face illa ya alamu hakim face yana cikakken ilimi akan ta duk wata kwaya da ka sani tana cikin ilimin Allah dan haka kar kwayoyi su baka tsoro ko kwayoyi adadin su yi maka yawa buhun gero kawai kana iya samun kwaya guda nawa? Akwai wani lissafi da ya dan kididdige buhun gero kwaya nawa zaka samu? Gabaki ɗaya tana cikin ilimin Allah, tun daga asalinta har ya zuwa mazauninta. Wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha, a ina za ta zauna, ko a cikin buhu fa yanayin zamanta inda ta zauna yana cikin ilimin Allah ne. Ba wai kawai kowace ta samu wurinta ne ta zauna a ganin daman kanta ba, Allah ne ya rubuta kewanci cikin ƙwayan nan, ki zauna a daidai tsakankanin wancan da wancan. To nan ne mazauninta, nan Allah ya mata mazauni. Sannan Allah ya san wanda zai amfana da ita, ya san irin tasirin da za a yi in an amfana da ita. Kowace ƙwaya da ka gani, ai za a ce ya kamata ka riƙa cin abinci, akwai abubuwan da ake so in ka ci abinci ka samu. To duk yana cikin ƙarƙashin ilimin Allah. Kowace ƙwaya Allah ya san wanda zai amfana da ita, da irin tasirin ta, da irin tasirin ta, da irin da irin tasirinta, da kuma irin amfani da za ta yi maka, da kuma irin makomanta ita ma a ƙarshe. Duk tana cikin ilimin Allah. Akwai ƙwayan da yake dabbobi za su ci, akwai ƙwayan da take to ruwa za ta cinye ta, duka yana cikin ilimin Allah subhanahu wa ta'ala ne. To ƙididdige ƙwayoyin kawai waye ya isa? Kaga ilimin Allah subhanahu wa ta'ala, malamai suka ce wannan zai rikita hankalin duk wani mai tunani. Kawai sai dai ka sallama ma Allah ka yadda cewa lallai Allah subhanahu wa ta'ala al-alimu ne, al-alimu ne, mai ilimi ne. Amma ya za a yi ka hararo irin faɗin wannan ilimin? Ya fi ƙarfin tunanin ɗan adam. Shine wala habbatin fi zulumatil ardi wala ratabin wala yabisin. Bayan ya yi filla-filla sai kuma ya dawo ya dunƙula maganan gabaki ɗaya. Akan ce wani lokaci khas ba'da al-am, to wannan am ne ba'da al-khas. Bayan an yi fillafillan nan sai kuma kawai aka dunkula magana, kai a ƙarshe dai wala ratabin wala yabisin, babu wani abu danye ko wani abu busasshe, illa ya'lamuha, face yana cikin ilimin Allah. Duk wani abin da ka sani busasshe yana cikin ilimin Allah, duk wani abin da ka sani danye yana cikin ilimin Allah. Ƙasa lokacin da take busasshiyanta, ilimin Allah ya kewaye ta da ababen da ke cikinta, na daga tsirrai, na daga duwatsu, na daga rairayi, gabaki ɗaya tana cikin ilimin Allah. Haka nan lokacin da ta zama busasshiya, lokacin take busasshiya, haka nan lokacin take ɗanya. Haka nan itaciya, lokacin take ɗanyanta da lokacin da take busasshiyanta. Haka nan duk wata halitta da ka sani wacce take zama da ɗanye da busasshe, to gabaki ɗaya iliminta yana wurin Allah. Ina son ka riƙa hararo, in aka ce ilimin ka ɗauka, aka ce ai Allah ya san wannan itaciyan, ba wai ya san ta kawai ba, ya san asalinta, ya san tushenta, ya san rassanta, ya san abin nan ganyayyakinta, ya san kaɗawansu, ya san iya wanda za ta inuwantar, ya san wanda zai amfana da ita, ya san ƙwayoyi nawa za ta yi. Ku riƙa hararo abin da faɗin shi. Da haka in aka ce Allah ya san wannan itaciyan, kar ka ɗauka ta ai wannan itaciyan Allah ya san da ita. Ya san da ita, amma a wani irin yanayi? Yanayin da yake ya fi ƙarfin tunanin mai tunani, ya fi ƙarfin hankalcin mai hankalta. To duk da ya gama sai ce duka waɗannan abubuwa kuma illa fi kitabin mubin, face suna cikin littafi bayyananne, shine lahul mahfuz. Wato Allah ya san su, kamar yadda farkon ayan ta tabbatar, a ƙarshe kuma ya tabbatar da rubutu. Dama waɗannan cikin maratibul qadar, martabobin ƙaddara guda huɗu. In aka ce imani da ƙaddara, mun tattauna shi anan da ko ba ku manta ba. In aka ce imani da ƙaddara, shine ana nufin ka yadda cewa duk abin da ke cikin talikai Allah ya san shi fillafillansa. Sannan ka yadda cewa Allah ya rubuta shi a cikin lauhul mahfuz. Sannan ka yadda cewa Allah subhanahu wa ta'ala shi ya halicci abin. Sannan ka yadda cewa duk abin da ke faruwa cikin talikai kuma a ganin daman Allah ne. Babu wani abin da ke faruwa a koma bayan ganin daman Allah subhanahu wa ta'ala. To idan ka yadda da waɗannan abubuwan, to ka yadda da ƙaddara kenan. Kuma duk cikinsu akwai ayoyin Al-Qur'ani mai girma da suka tabbatar da su. To wannan martaba guda biyu ɗin nan, ilimin Allah da kuma rubutu, wannan ayan ta tabbatar da shi. tunda a farkon ayan ya ce wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa huwa wa ya'lamu ilmi da ake magana ma fil bari wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha ilmi ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس سيكم أكد شكشي إلا في كتاب مبين إنا نعربك شأتك الله المنفور ذاك وأن آياتنا تبت تد شكشي إلني ذا الله كما تنا تبت تد ربوتا وأن ذا الله سبحانه وتعالى يأتك الله المنفور ذاك وأن آية آية شكوندي وكو آية شكشي تاكي ويدكوان أبن دون ذي تناني akan filla-filla dangane da ilimin Allah subhanahu wa ta'ala. Amma akwai wani hadisi wanda al-Imam Muslim ya rawaito shi, wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kididdigo waɗansu abubuwa guda biyar, ya ce su ne mafatihul ghaibi, mabuɗan gaibu. Wato mabuɗai su ne tushen ilimin gaibu, tushen. Kenan ana iya samun waɗansu abubuwa a ƙarƙashinsu na gaibu da yawa. Kaga wannan zai iya dacewa da wancan fassara da waɗansu malamai suka ce mafata shine mabada wa usul su ne tushen gaibin amma akwai waɗansu al'amura na gaibu wanda za su iya shigowa kuma karkashinsu amma wa'anne ne tushen wa'anne ne jagorori a cikin al'amarin gaibu wanda yake su ne ainihin foundation din sauran gine-ginen gaibin kuma yana iya hawa kansu to su ne waɗannan abubuwa guda biyar wanda manzon Allah ya karanto su wanda kuma su ne Allah subhanahu wataala ya bayanin su a ƙarshen suratul Luqman manzon Allah ce Allah subhanahu wataala shine ya san waɗannan mabade waɗannan ginshiƙai na al'amarin ilimin gaibi to kafin mu kawo su kenan yana iya yiwuwa Allah ya tsinkayar da wani akan wani al'amari na gaibu na fake zai iya tsinkayar da wani daga cikin bayinsa ya nuna mishi wani abu na ilimin gaibu amma abin da yake takaitacce ba a cikin mabada ba a cikin usul ba usul din la ya'lamuha illa huwa sanin shi a tilla-tallan shi da dalla-dallan shi yana wurin Allah amma ɗaiɗaikun al'amarin da za su iya fitowa ƙarƙashin wannan fa Allah zai iya tsinkar da wani daga cikin talibai sai ya kasance ya san wani abu daga cikin ilimin gaibu to amma wannan bai ba shi lasisi a ce ya san gaibu sai dai a ce ya samu ilimi wa allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi alayka azima Allah ya ilmantar da kai waɗansu ilmoma da yawa masu daraja saboda falalan Allah tana da yawa a kanka zaka Allah yana iya sanar da bayi waɗansu ɗan ilmoma kuma Allah bai kora wannan din ba sai ya ce wa ma utitu min al-ilmi illa qalilan in ka auna da abin da Allah ya sani to abin da za a bakon bai takara ya karya ba to shine sai Allah subhanahu wataala a wancan aya cikin suratul Luqman ko manzon Allah ya fassara cewa su ne mafatul ghaib sai ya fara kawowa inna Allaha indahu ilmus sa'a lalle Allah subhanahu wataala indahu ilmus sa'a ilimin al'amarin tashin alkiyama yana wuri shi babu wanda ya san al'amarin tashin alkiyama sai shi kadai duk waɗannan abubuwa da kuka ji an ce mafatihul ghaib mabuɗan gaibu ko tushen gaibu to babu wani mala'ika da ya san su haka nan babu wani annabi na Allah ko manzo da ya san su babu wani mala'ika makusanci ga Allah da yake da wannan ilimin haka nan babu wani manzo makusanci ga Allah wanda ya san su ilimin su gabaki ɗaya yake banta ne a wurin Allah subhanahu wa ta'ala to abu na farko shine ilmu sa'a al'amarin tashin alkiyama yaushe ne yas'alunaka 'ani sa'ati ayyana mursaha qul ilmuha 'inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illa huwa faqulu fi samawati wal ard la ta'tikum illa baghata yaushe ne tashin alkiyama aka ce ilmuha 'inda rabbi ilimin tana wurin Allah la yujalliha liwaqtiha illa huwa Allah bai haska ma kowa daga cikin talibai ya santa ba babu wanda ya santa shi yasa a cikin hadisi sananne hadisin mala'ika jibril da ya tambayi annabi sallallahu alaihi wa sallama akhbirni 'ani sa'a to ba ni labarin yaushe ne tashin alkiyama wata amsa manzon Allah ya bashi mal mas'ulu an hadi a'lama min as-sa'id wanda ake tambayan beti wanda ke tambayan sani ba dan haka da me tambayan da wanda ake tambayan matsayin su daye ne a wannan babin ba wanda ya sani da me tambayan da wanda ake tambayan babu wanda ya sani to kaga idan cikin mala'iku ne ka samu mala'ika jibril ai babu sama da shi shine aminullah a cikin wahayinsa wanda Allah ya tabbatar mishi da sifofi mabambanta na daraja da daukaka kaman da yazo a cikin sautin takwir an tabbatar mishi da sifa na aminci sifa na kusanci sifa na daraja da daukaka amma duk da wannan bai san komai akan al'amarin tashin alkiyama ba to idan dai mala'ika jibril bai san komai akan al'amarin tashin alkiyama ba wanda ba mala'ika jibril ba min ba bi aula kar ku manta mun karanta a cikin kitabut tauhid babu qaulin lahi ta'ala hatta idza fuzza an qulubihim qalu ma za qala rabbukum qalu al-haq huwa al-aliyyul kabir hadisai suka zuwa karkashin wannan cewa idan Allah yayi nufin wani al'amari mala'iku su ma suke yi sukan zube su su ma ko sarazana har sai in an gusar da tsoro daga gare su shine ma'anar hatta idza fuzza an qulubihim an gusar da tsoron sai su tashi suna tambayan juna to me ya faru to daga lokacin nan ne kuma sai mala'ika jibril ya gaya musu Allah ya zartar da kaza ya zartar da kaza za a yi kaza ba za a yi kaza ba kaza zai kusanta kaza zai nisanta kaza zai daukaka kaza zai kaskanta to shi karan kansa mala'ikan da akan aiko shi ya gaya musu waɗannan saƙonnin wanda akan aiko shi da saƙonni zuwa ga annabawa gabaki ɗaya ba shi da ilimi akan al'amarin tashin alkiyama to ghayruhu min babi aula wanda ba shi ba shi ta cancanta zama bai san wannan ba in ka dauko cikin mutane gabaki daya babu wani mai ilimi kaman annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam to manzon Allah shi ma ya ja da baya ya ce ban san al'amarin tashin alkiyama to akwai wanda yake ce ya sani duk wanda yake ya san tashin alkiyama makareci wannan zai alamta maka waɗansu rubabbun hadisai da ake zuwa da su wai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna cewa wai duniya tsakankanin shi da ita za ta shekara 1500 ne akwai riwayoyi rubabbun riwayoyi waɗanda aka zazo da su waɗanda suke nuni akan wai duniya ga iya shekarun da za ta yi bayan annabi sallallahu alaihi wasallam to kaga idan dai wancan ayan ta tabbata wannan hadisin ya tabbata to waɗancan hadisan ma za ka gane kenan cewa duka ba su da kan gado a ce maka wai duniya wata riwayan ta zo ta ce za shekara 2000 ne wata riwayan ta zo ta ce za shekara 1500 haka dai riwayoyin suka zazo da to kaga wannan yana alamta maka cewa la ya'lamuha illa hu babu wanda ya san al'amarin tashin alkiyama sai Allah shi yasa mala'ika jibril da yaga bai samu wannan amsa ba salawatullahi wa salamu alaihi wurin annabi sallallahu alaihi wasallama to sai aka je gaba akhbirni an amaratiha to abana labarin alamominta to alamomi kuma manzon Allah ya sani kuma ga yanin ya ta gaya mana gaibu ne dan wayansu abubuwan san gaba to wayansu abubuwan za su yi ta gaya mana sai kasance mu mun samu ilimi akan su amma ba za mu bugi kirji mu ce mun san gaibu ba ya gaya mana annabi Isa zai dawo gaibu ne mahdi zai zo dujal zai zo za a samu dabba za a fani abinnan tulu'il fajr abinnan shams min magharibiha za a faru manya-manyan al'amura to duka waɗannan gaibu ne amma mu a wurin sunan shi mene ilimi muka samu ba gaibu ba shi din Allah ya kessa ya haska ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi kuma ya sanar da mu to shine abu na farko inna Allah indahu ilmus sa'a al'amarin tashin alkiyama babu wanda ya santa sai Allah faruwanta da hada-hadan da ke cikinta da makoman kowace halitta a cikinta babu wanda ya sani sai Allah to sai ya ce wa ya'lamu haka ne wa yunazzil ghayth Allah shi ke saukar da ruwa al-ghayth daga al-ighatha al-ighatha shi ne tallafi da gusar da bakin ciki shi ne ruwan sama
saboda fa iza asabi man sha'u min ibadi idha hum yastabshirun wa in kadu min qabli an yunzala alayhim min qablihi la mublisin kafin saukar da ruwan sama duk al'amura sun rikici damuwa ba ruwa ga kishi ga bukata to amma lokacin da Allah subhanahu wataala ya saukar da ruwan sama kuma sai kaga mutane idha hum yastabshirun ana ta murna ana ta farin ciki to shine al-ghayb shine al-ghayb ruwan da yake Allah zai saukar da shi na rahama ya kuma fitar da tsarrai ya fitar da shuka al'umma ta rayu to babu wanda ya san a wannan al'amarin sai Allah wani yana iya cewa masu kirdado sun yi kirdadan za a samu ruwa so 350 a wannan shekara za a samu ma rana kaza ranar 18 ga wata ne ƙarshen ranar da za a samu da ruwan sama to aiwa ma utitu min al-ilmi illa qalilan kila an gane wannan ilimin kadan ne cikin abin da Allah ya sani cikin al'amarin ghaib sanin al'amarin ghaib yana daga cikin mabade da usul na ilimin ghaib amma sauran far'iyat in kananan abubuwa da za su iya zuwa karkashin wannan Allah bai kore zai iya baku ilimi akai ba idan al-ghaib ya tashi zai sauko a daidai ina zai sauka wallahi babu wanda ya sai san wannan sai Allah wallahi ba wanda ya sai san wannan sai Allah kana dai iya cewa za a yi ruwa ala za a yi ruwa a zaria amma a ina iya ina ne ruwan zai kai ina iya ina ne ruwan ba zai kai ba ina ne ruwan zai tsallake ina ne ruwan ba zai tsallake ba kana ina zaka ga ana ruwan sama a nan gefen titi a ɗayan titin ba a yi ko ba ku ganin haka in kuna tafiya a nan gefen titin ana ta kwarara ruwan sama amma a can titin ga mutane can suna harkansu ni na ga wannan ba ɗaya ba ba biyu ba ba uku ba masu kirdado ba za su iya tantance wannan ba sannan to mun ji kun san za a yi ruwan sama ko to ya kun yi kokari to amma dugo nawa na ruwan zai sako wa ma nunzilhu illa bi qadarin ma'lum shi a wurin Allah akwai kididdigansa amma to kaifa mai kirdado dugo nawa ne kar ku ga ruwa a inda kuke ganin shi haka ka dauka wai ruwa haka yake kawai sakowa a jimlaci a'a dugo 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 ne to dugo nawa ne zai sako ai babu wanda ya sai san wannan ko akwai wanda ya sai san babu wanda ya sai san wannan to idan ya sako din su wane za su amfana da shi ta ina zai gangara a wani korama zai taru adadin nawa ne zai taru a korama kaza adadin nawa ne za a shayar da gona adadin kaza za mutane za su sha babu wanda ya san wannan sai Allah shine wani nazil ghaib ilimin al-ghaib ga baki ɗaya yana wurin Allah amma kananan ilimin ma da ke cikin wannan bincike na iya tabbatar da shi wani nazil ghaib wa ya'lamu ma fil arham Allah shi ya san abin da ke cikin ko cikin mahaifa babu wanda ya san abin da ke cikin mahaifa sai Allah karka ce to bincike ya nuna ana iya gano mace ne ko namiji eh ana iya gano mace ne ko namiji amma ne in ka auna da ilimin Allah subhanahu wataala wannan ilimin bai isa ma ambata ba bai isa ambata ba saboda shi abin da ke cikin arham ana batun eh mu je namiji ne ko mace yaushe ne lokacin haihuwansa a ina za a haife shi in aka haife shi numfashi nawa zai yi a duniya gwargwadon abinci nawa zai ci a duniya ya aikace aikacen shi za su kasance nagartattu ne ko ba nagartattu ba ya makomansa take kaga wannan a jimlace ne in muka ce ai fillafillan wannan numfashi nawa zai yi adadin gashi fili nawa zai fito mishi a rayuwar shi gabaki daya kar ka dauka duk wannan yana cikin koma bayan ilimin Allah duk gashin da ya fito akan kai yana cikin ilimin Allah tun daga farkon rayuwarka har karshen sa akwai kididdigan iya adadin gashin da zai fito a kanka gashin da zai fito a hammatanka a gabanka gashin da zai fito a jikinka nan duk yana cikin karkashin ilimin Allah subhanahu wataala akwai wani likita da zai iya gano wannan jama'a sannan aikace aikacenka kiftawan ido nawa zaka yi in ka zo duniya harshe nawa zaka bude baki kai magana kalmomi nawa zaka ji wurare nawa zaka taka so nawa zaka miƙa hannu so nawa zaka karba akwai wanda ya san wannan babu wanda ya san wannan sai Allah subhanahu wataala. To shi Allah ya san wannan ne bitafsil, ya san wannan bitafsil subhanahu wataala, shine ma'anan wa ya'lamu ma fil arham. Sai ce mene? Wa ma tadri nafsun ma za ta kasibu hadan, babu ran da ta san abin da za ta yi a gobe. Sai dai kirdado ko kuma nufata, dama Allah ya baka irada. Allah bai kore irada ba, akwai nufi, ina nufin in yi kaza, ina nufin in yi kaza, ina nufin in yi kaza, amma hakikanin abin da za ka yi Allah ne ya sani. So nawa kake tashi da niyyar zan yi kaza sai kuma ka canza, saboda Allah madaukakin sarki ba shi yake nufi kai. So nawa ne kana son ka yi kaza gobe, Allah zai shiga tsakankaninka da goben, ba za ka kai ba. Abubuwa daban-daban. Dan haka wa ma tadri nafsun ma za ta kasibu hadan, ko a addini ko a rayuwa babu wanda ya san abin da zai yi. Sai dai nufi, sai dai fata. In Allah ya ga dama ya tabbatar maka da abin da kake fata, kake nufata. In Allah subhanahu wataala bai ga dama ba kuma, wa ma tasha'una illa an yasha Allahu rabbul alamin, sai abin da Allah ya ga dama shi zai faru. Sannan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut, babu ran da ta san a ina za ta mutu. Babu ran da ta san wannan. Za ka mutu a garin ku ne? Za ka mutu a kan titi ne? Za ka mutu a fadama ne? A cikin ruwa ne? Wata dabba ne za ta cinye ka? Ƙonewa za ka yi a wuta? Menene zai faru? Wallahu a'lam. Allah kaɗai shi ya san wannan. Babu wanda ya sai ya ce maka ya san wannan. Ko da wani ya kama ka ya ce to yau ɗin nan za mu rataye ka ka mutu. Nufi ne da fata. Hakan na iya faruwa, hakan kuma yana iya kin faruwa. Idan Allah bai nufi ya faru ba kuma ba zai faru ba. In kuma Allah ya nufi ya faru kuma zai faru tun kafin ma abin ya faru. Kace to bugo ba za mu tsire ka. Cikin dare sai Allah ya sa zuciyar shi ta buga sai ya mutu. Kai kana son ka kashe shi ne a fili bainin jama'a. Shi kuma sai Allah ya karɓi rayuwar shi a kurkuku. Wa ma tadri nafsun ma bi ayyi ardin tamut, ba baran da ta san wani. Duk muna tafiya ne kawai a rufe. Shi yasa ga munan kaga mutum yana da yariya yi a jandan gobe, a jandan jibi, alhalin kila goban nan ya samu awa 20 a karkashin kafa. Gobowar haka lokacin da yake wannan ajandan, babu wanda ya sani. Babu wanda ya sani. To manzo Allah sai ya ce waɗannan su ne mafashihul ghaib. Duka waɗannan abubuwa idan ka kalle su, waɗansu malamai suka ce fassara mafate da cewa mabade wa usul zai iya tabbata a cikin wannan idan ka kalli waɗannan abubuwa guda biyar, sai ka ga duk cikansu mabade ne. Kamar da ya ce inna Allaha indahu ilmus sa'a, al'amarin tashin alkiyama shi ne mabda na rayuwar lahira. Ran tashin alkiyama shi ne mabda na rayuwar gidan lahira. Wa yunazzilul ghaiz shi ne mabda na rayuwar halittu. Saboda ga baki ɗaya halittu Allah ya gina su da ruwa ne, Allah ya halicce su da ruwa, kuma Allah ya sanya tsayuwar rayuwarsu da ruwa ne. Da haka yayin da ruwa ya sauko, to yayin nan rayuwa ta samu. Yayin da aka ɗaukake ruwa, to yayin nan ko da akwai rayuwa akwai na ƙasu ballantana ma rayuwar ba za ta ɗore ba. Suka ce to mabda ne. Sannan wa ya'lamu ma fil arham, duk wani ciki shi ne mabda na rayuwar halitta. Wannan ko aljani ne, ai sai an yi cikin shi ake haihuwar shi. Saboda ai aljannu ma ai ba daga sama suke sakowa ba, haihuwarsu ake yi. To da haka da ɗan adam da aljani da tsirrai, tsirrai su ma ai ciki ake a haife su, ko ba haka ba ne? Allah subhanahu wata'ala ne yake sa lawaƙi barbara tsakankanin iska. Barbara tsakankanin iska, iska ma wannan da ka gani Allah ne ke haifar da wannan barbara tsakankanin iska. Daga nan ne sai a samar da tsirrai, sai a samar da itatuwa, sai a samar da kayan marmari, sai a samar da irin waɗannan abubuwa. To kaga shi ma shi ne mabade na halitta na rayuwa. To sannan wa ma tadri nafsun ma za ta kasibu ghadan, babu rai wacce ta san abin da za ta yi gobe. Shi kuma wannan shi ne mabade na wato ainihin rayuwar mustaqbal, wannan ana tada rayuwar yanzu, amma me ye rayuwanka na mustaqbal? To gadan shine mustaqbal, sai kuma bi ayi ardin tamut, shi kuma shine mafari na gidan lahira. Duka dai ala iyalu wannan sumalu suka ce ma'anan mafati shine mabadi, wannan suka ce shine khaza'in, taskokin ga baki daya na Allah ne, kuma babu wanda ya sani sai shi. Amma kamar yadda muka ce bai kore Allah ya sanar da daidaiku daga cikin hadisansa ba, wannan kuma Allah bai kore shi ba, wa ma utitu min al-ilmi illa qalilan. To wannan dai aya malam ya kawo ta ne domin ya tabbatar ma Allah subhanahu wataala daga mannan ilimi, cewayayyen ilimi, ilimin da yake ba shi da farko, ba shi da ƙarshe, babu wanda ya isa ya sawwara haƙiƙanin ilimin Allah subhanahu wataala bit tafsil, sai shi subhanahu wataala. Wannan aya ita ma tana tabbatar da sifan ilimi ga Allah. Malai ya ce da fadin Allah subhanahu wataala, wa ma tahmilu min unsa wa la tadau illa bi ilmihi. Wannan aya cikin sura Fatir, Allah ya ce wa ma tahmilu min unsa, babu wata mace da za ta dauki ciki, wa la tadau, ba kuma za ta sauke wannan cikin ba ta haihu, illa bi ilmihi, face da ilimin Allah subhanahu wataala. Ita ma wannan aya dai tana tabbatar ma Allah da sifa na ilimi. A wata aya Allah subhanahu wataala yana cewa Allahu ya'lamu ma tahmilu kullu unsa wa ma taghidu al-arham wa ma tazdadu wa kullu shay'in 'indahu bi miqdar. Allahu ya'lamu ma tahmilu kullu unsa, duk wata aya mace Allah ya san abin da take dauke da shi ne ciki. Ba ba na maka taɗin ƙyamata cikin mutane ba ne, ba ƙyamata cikin mutane ba, ilimin Allah ya wuce nan. Kullu unsa, ka ji an ce cikin mutane? Ka ji an ce cikin aljannu kawai? Ka ji an ce cikin ƙwari? A'a, kullu unsa, in dai ƙyamata ce, to Allah subhanahu wa ta'ala ya san ɗaukan cikinta. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wato Allah madaukakin sarki iliminsa ya fi karfin tunanin mai tunani ko hankalin mai hankali. Dole dai ka sallama ma Allah. Saboda duk yadda kake ganin halittu fa tanasul suke yi, haihuwa suke yi, kuma a cikinsu akwai maza akwai mata. Komin kankancin halitta kamar dauki tururuwa. Tururuwa akwai mace akwai namiji. To Allah ya san yadda take daukan ciki. Ya take daukan ciki, ya Allah ke kera halittar yatta a cikin cikinta. Yanzu ka kalli turuwa, ya za ta yi ciki? Me ya cikin? Ya ake yi a gina halittar ƴaƴanta a cikin cikinta? Kana iya cewa ai mu mutane gashi in akai kaza sun mai kona nutfatan, sun mai kona alaqatan, sun mai kona mudghatan, sun mai yunfaqu fihi ar-ruh. Daga nan a fitar da gaɓuɓɓa, a fitar da kaza, a fitar da kaza. To irin su tururuwa fa, ishe ya ake yi? Allah ma yana da waɗansu halittun da yake shi kaɗai ya san su. Duk cikansu in dai mace za ta ɗauki ciki, to Allah ya san yadda ake bi ta ɗauki cikin, da yadda ake renon cikin, da yadda ake haihuwan cikin, da irin abubuwan da aka tattalan mashi wannan cikin, tun daga samun sa har zuwa fitowar sa har zama ya zuwa shi ma ya karkar rayuwarsa gabaki daya, yana cikin ilimin Allah, shine kullu unsa din. To shine wannan ayat na Fatir, wa ma tahmilu min unsa, babu wata ƴa mace da za ta dauki ciki, babu wata ƴa mace da za ta dauki ciki, wala tabau, ko kuma ta haihu, illa bi ilmi, face da ilimin Allah. Ya yanayin haihuwan zai zo? Naƙuda za ta yi? Mai tsawo ko taƙaitacce? Numfashi nawa za ta yi cikin naƙudan? Yunƙuri nawa za ta yi cikin naƙudan? Ila an fahimta, jini gwargwadon ya zai fito yayin naƙudan nata, duk yana cikin ilimin Allah ne fa. Koko asibiti za a kai ta, ko CS za a yi mata, koko tsoro ne ma zai razana ta kawai ɗan ya fito ala ghairi mi'at, ba tare da an yi mishi shiri ba, a duk akan samu irin wannan nau'o'in haihuwa, ko ga mutane, ko ga dabbobi, ko ga ma wata irin halitta. Idan kana kallon rayuwar dabbobi a daji, akwai dabban da ta zo tana son ta haihu tana yunkurin haihuwa dan ya fara kunno kai kuraye da zakuna suka yi kacce kacce da dan yana fitowa daga duniya kawai sai cikin zakuna da kuraye duk yana cikin ilimin Allah ne ba wai abin ya fi karfin Allah ne ya fi karfin kwanta wannan Allah irin wadannan abubuwan suke faruwa ba shi Allah bai ma kaddara ma zai shaki kanshin duniyan ba kanshi na kunnowa sai a bakin zaki ko a bakin kura ko a bakin damisa wani kuma ana haihuwan shi sai a fatattaki uwarsa sai a lakwane shi shikenan an gama shi duk Allah ne ya tsara hakan kuma yasan hakan zai faru yana kuma tafiya ne karkashin ganin damansa subhanahu wa ta'ala to wancan ayan nan ra'ad sai ta kawo wani abu sai ta ce wa ma taghidul arham wa ma tazdadu duk abin da zai tawaya a cikin wannan abin da ke cikin mahaifa da duk abin da zai karu to yana cikin ilimin Allah sai kaga an haifo wani da da wani nau'in tawaya to abin ba wai yafi karfin Allah bane duk yana cikin ilimin Allah ne Allah ne ya nufata kai ga dama ka kuma ya aiwatar da haka sai kaga an haifo wata halitta sai a ce maka wani yaro an haife shi ba shi da dubaran da zai rika kashi to wannan ba fa wai ya faru ne kawai sudan ba Allah ne ga daman hakan kuma haka ya nufata sai kaga an haifo wani yaro a ce maka hannayen shi ya tsinshi haka a hada suke Allah ne ga daman hakan sai an kai shi asibiti an yi aiki a rarraba su wani ma lokaci kana iya ganin an haifi tagwaye a manne sai an je an yi aiki a rarraba su ba wai abin ya fi karfin Allah bane karkashin ilimin Allah ne da nufatansa da ganin damansa kuma haka ya halicci abin ya kasance yana cikin ilimin Allah to wa ma tazdad da kuma abin da ke karuwa sai kaga wani lokaci da ya samu ƙari a cikin halittarsa sai a samu wani yaro ya zo da wani cindo wata yatsa ƙari a bisa ya tsu guda biyar cikin ilimin Allah ne wani yaro sai ya zo ga kanshi normal akwai kuma ɗan ƙarin kai akwai wanda aka haifo su da hannu uku akwai su din kana bibiyan kimiyya ta yau za a ga akwai wanda akan haifo su da waɗansu ƙare-ƙare a cikin jikinsu akwai wanda za a haifo shi mata maza ga shi da siffar namiji ga shi da siffar mace duk ba ya fi ƙarfin Allah ba ne shi ne wa matar da ƙarin halitta a bisa abin da ɗabi'an ɗan adam ya san halitta ko kuma ɗabi'a ta san halitta to duk wannan yana cikin ilimin Allah wa qawlu da faɗin Allah subhanahu wa ta'ala lita'lamu anna Allah ala kulli shay'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli shay'in ilma domin kusancewa lallai Allah mai iko ne akan komai wa anna Allah qad ahata bi kulli shay'in ilma kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya kewaye komai da iliminsa wannan ne duka ayoyi ne wanda malamin kawo su domin su tabbatar da sifa ta Allah subhanahu wa ta'ala ne ilimi to daga nan kuma malam zai koma wata sifa wanda insha Allah ta'ala shine azama ta gaba abin da ake fata shine ka gane irin yadda ake fahimtan abu kaza sunan Allah ne abu kaza sifan Allah ne daga cikin alqur'ani mai girma in ya gama da ayoyin alqur'ani mai girma kuma zai koma ga hadisi ka gane cewa ba wai kawai da zama ne waɗansu malamai sai ka ji an ce maka aqidan ahlus sunna shine Allah yana da sifa iri kaza ko kuma Allah yana da suna iri kaza kar ka ce to ka gani kila fa zama ake kawai kila da su malam wani da su malam wani ne sai su ce to su ne tunda su ne ahlus sunna wani zai yi tunanin cewa to yanzu su waye suke cewa su ne ahlus sunna su malam wani kenan su malam wani to su ne ahlus sunna to ashe aqidan su kenan a'a qur'ani ne ake kallo sai a fahimci sifa kaza ko suna kaza ga Allah subhanahu wataala sai ahlus sunna sai su sanya ta cikin aqidan su saboda me saboda ya zo a cikin alqur'ani ko ya zo a cikin hadisi su kuma kungiyoyin bid'a sai su jayayya waɗansu su kore duka waɗansu su kore sashi waɗansu su kore ma'ana waɗansu su kore dai abin da kuma suka ga dama shi ne sai ka ji an ce to wannan kungiyar bid'a ce saboda me saboda ta yi fito na fito da abin da qur'ani ya tabbata ko abin da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbata ina jama'a musulmi an fahimci wannan to insha Allah ta'ala azama ta gaba za mu je bayani akan waɗannan sifofin kuma kamar yadda malam ya kawo cikin waɗannan ayoyi abinda muka faɗi daidai Allah ka ba mu lada abinda muka kuskure Allah ka yafe mana Allah ka gafarta mana Allah ka dauka darajojin mu, Allah ka sami rayuwa a cikin imani, mutu da imani a ranar tashin alkiyama, ka sada mu a tutar masu imani. Sallallahu wa baraka ala nabiyyil karim fa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaykum. Amin.